as-sabiyyu
da ce yaro karami wanda bai balaga ba yaje aure
bai da izinin abihi
ba da izinin ubansa ba
wasiyihi
ko wanda yake wasiyinsa mai kula da shi
nan fa in ajaza huwa liyuhu
to idan shi uban ko wasiyin yace to auren nan da kaje kayo kayo karambani amma shikenan aje a ci gaba da zama shikenan auren ya tabbata
wa in
idan ko
wa in raddahu ba'da al-bina'i
to idan ya zamo shi uban nasa ko ko wasiyin nasa ko waliyin sa yace ai auren nan ba zai yiwu ba to idan kafin ta tare ne ma ba abinda za a bata ba abinda za a bata na sadaki idan ko ya zamo bayan ta riga ta tare ne
falil zawjati rubu'u dinarin
to sai a bata akallu sadaki sai a bata rubu'u dinarin
الثالث
na uku
ar-rushd
shiriya wato sharadi na uku na tabbata aure shiriya
fa in tazawwaja safihu
ya wanda yake wawa ba fa mahaukaci ba mawa yaje yo aure da ake wawa yayo aure
bi gairi izinin walihi
ba da izinin waliyinsa ba
fa lil wali imada'uhu
to shi waliyin nasa ya samu yace eh to auren nan tunda kayo shi dai ka je ku ci gaba da zama da matar da ka auro
in kana sadadan
amma fa shi waliyin kafin yace zai yadda da auren nan zai yadda auren nan ya ci gaba da dorewa sai in ya duba ya ga haka din shi ya fi katarta
wa in raddahu ba'da al-bina'i
idan ko shi waliyin nasa waliyin wawan yace auren nan kam ai ba za ta yi ba ba zan yadda ba to in ya zama har sai da matar ta tare kafin ya tsinkaya akan sai ce bai yadda ba
falil zawjati rubu'u dinarin
to ita matan nan sai a bata akallu sadaki a bata rubu'u dinarin
arabi'u
a sharadi na hudu na istikrari tabbata aure
asihatu
lafiya
fala yasihu nikahul maradin
a maririn
fala yasihu nikahu maridin
auren maras lafiya baya inganta wanda bai da lafiya yayi aure wannan auren nasa bai inganta ba
wala maridatin
ko wanda take maras lafiya shi yasa lafiya rukuni ne na aure ga miji da mace wato su mahallin nan miji da mace akwai rukunai guda shida wanda kowa a cikin su sai ya tabbatar da shi sannan auren yake inganta sannan kuma ita macen tana da ƙarin wa'ensu guda biyar shi kuma mijin yana da ƙarin guda uku nasa daban akwai guda shida wanda yake duk sun yi tarayya wanda ɗaya daga cikinsu shi ne lafiya idan ya zamo ɗaya a cikinsu bai da lafiya to auren fa bai inganta ba auren bai inganta ba to
wayufsahu
ana ɓata auren nan
walau ba'adal bina'i
ko da ta tare ko da ta tare a gidan miji sai a bata auren
al-khamisu
na biyar
al-kafa'atu
a kinintaka kinintaka ya zamo shi mijin daidai yake da ita matar
wal-kafa'atu
ita kinintakan nan
haqqul mar'ati
haƙƙi ne na ita matar
wal-awliya'i
da waliyanta haƙƙin matar ne da waliyanta
fa in tafaqat ma'ahum
idan ita matar ta gamu ta hada kai da su waliyan nata
ala tarkiha
bisa cewa za ta auri wanda yake bakininta ba
ma'adal islam
an banda musulunci
na'am jaza
to wannan ya halatta ita kafa'ar mu a masabar mu wato abu biyar ne na shida akai sabani shine wani malami yake cewa nasabun wa dinun san'atun hurriyatun faqadul uyubi wa fil yasari taraddudu nasabu na farko kafa'a tana kasancewa da dangantaka yar manyan mutane wanda yake dan manyan mutane shine kininta im ba ita ce da kanta take ta ji ta gani za ta auri wanda bai kai matsayinta ba ya zamo kuma waliyanta sun yadda mata to wannan auren kenan sai ya zama bai samu mahalli ba dangane da cewa shi mijin bai cika sharuɗa ba. Nasabu wa dinu, na biyu kuma addini, addini musulunci, anan da aka ce addini da farko ana duban musulunci, sannan kuma ana duban tsoron Allah, abinda yake wato ya dubusa musulunci. Asalin kula da addini, macen da take mai kula da addini gidansu an san ma gaba ɗaya masu kula da addini ne, to wanda yake ba mai kula da addini ba, wannan ai ba kininta ba ne. Sana'atun, na biyu sana'a, kinintaka tana kasancewa a cikin sana'a. Hurriyatun, na uku yanci, an na hudu, na hudu yanci, wanda take ya bawa bakininta ba ne, bawa wanda yake bawa bakininta ba ne. Faqadul uyubi, na biyar kuma rasa aibi, wanda take lafiyayya wanda yake maras lafiya ai bakininta ba ne. To wafil yasari taraddudu, a na shidan shi ne aka samu saɓani tsakanin malamai, shi ne wadata, abin hannu. Wasu suka ce wanda take mai abin hannu ko kuma iyayenta masu abin hannu ne, to sai wanda yake mai abin hannu shi ne kininta. Wasu ko suka ce a'a, wannan inda wa'ancan da aka faɗa na bayan nan sun tabbata abin hannu, ai wannan mai sauki ne, wannan ba samsam babu shi, babu shi. Ya zama masalan shi ma yana da dangantaka, mai kula da addini ne, yana da sana'a, amma abin hannun ne dai babu, gashi kuma da gashi kuma lafiyar salon bai da wani aibi. Ko suka ce a'a, in fa mai abin hannu ce ita koko iyayenta masu abin hannu ne, to wanda yake bai da abin hannu ya ce zai auro ta, ai rigima ce daman tun farko, ai ba a bari ba, an rasa kafa'a. A karatunmu na aruri akwai wani baiti shahidi ko da aka kawo shi, arid minal umuri ma yambagi wa ma tudiquhu wa ma yastaqim, ko a wanda ya huce ne ko arid minal umuri ma yambagi, ake fada ba wai a cikin ilimin fiqhu ba, a dai duban duniya yanda yau da gobe take, aka ce arid minal umuri ma yambagi, kai nufin abinda yake ya kamata daga lamari, wa ma tudiquhu, abinda kana da iko a kansa, wa ma yastaqim, abinda zai daidaita. Kaka ce zaka yi nufin abinda ba zai daidaita ba, ko kace zaka yi nufin abinda ba zai bai daidaita ba, ai ka jawo wa kanka, ko wanda bai da gidan kansa, masalan ya ga yar sarki yace yo ai shi tai masa ita zai ita gawai yake so, mai yi wa karfan jari ma bai da shi, yan kudinsa kaɗan kai aje garin ganin fadawa ma ya rasa kuma mai zai yi, ko to
alhamdulillah.
To idan ai idan ta ce tana sansa, waliyanta suka ce sun yadda, ai shi kenan. Daman cewa aka yi duk waɗannan sharuɗan da aka kawo na kafa'an nan guda biyar ɗin nan, idan da ita da waliyan suka ce sun ji sun gani sun yafe, auren ya inganta. Abu ɗaya ne aka ce ba su da dama su ce sun yafe, shi ne asalin addini musulunci, don ita da waliyanta sun ce sun yadda ta ruwan da ba musulmi ba, wannan magana tasu tasasshiya ce. Amma in dai musulmi ne, ko bai da dangantaka, ko bai da sana'a, ko bawa ne, duk auren ya inganta, auren ya inganta.
Na'am.
Na'am. Bayan an yi auren? Ai da man kafar ana isna ne lokacin da za a yi auren, ba bayan auren ba. Bayan an yi auren kuma wannan ba sauran kuma magana kan kafa'a. Sanda za a yi auren ne aka ce ake isna da wa'annan, amma bayan an yi auren ai ba magana kuma isna da kafa'a a sannan. Ai tunda auren ya inganta asalin, to in ba an samu wani abu wanda zai tada shi ba, wannan ko rashin cewa da can yana da wadata, kuma ya dawo ba mawadaci ba, ai bai tada auren nasu ba, har yanzu kininta ne.
Ya wai rabon gadon su zai kasance?
Shi ne malamai suka yi bayani, walil unsa mushkil nisfu nasibai zakarin wa unsa, yanda mai askari ya kawo shi unsa mushkil ana bashi rabin gadon namiji da kuma rabin gadon mace. Matsalan idan da shi kadai za a mutu a bari, to idan da namiji ne ya zama ɗa ne ubansa wanda ya haife shi ne, matsalan ya mutu ya bari ko ubansa ko uwarsa, wanda kaga a wannan halin idan da namiji ne mai za a ce cewa za a zai gaji dukiya duka gaba daya, in kuma da a ce mace aka mutu aka bari fa cewa za a za ta gaji nisfi. To shi yanzu sai a duba a ga nawa ne a rabin a gaji duka, rabi kenan, sai a bashi rabi, a ce nawa ne kuma rabin a gaji rabi, rubi'i, sai a bashi sai a kasa hudu kenan, a bashi kashi uku
zai zama kamar 75%.
Sai a bashi kamar kashi 75 cikin 100, sai a bashi wato kenan kamar kashi 75 cikin 100, a bashi salasatu 40, sai a bashi salasatu 40. To kuma haka dai gadan sa yake ta tafiya ko yaushe, wanda daman wajen ma masu karatu haka cewa suke a cikin askarin ba a babin gado, daman ba inda ya firki cewa irin wajen maganar hunsa mushkil ko wata ta'addadul ahwalu bita'addudihi, ko halayensa suna kididdiga da kididdigar sa ya tayi ya zamo ba ɗaya ba ne, su zamo kaza ne, su zamo kuma an bar su da kaza, to diddai a can dai ake fitarwa. Warai kuwa
sai tambaya ta gaba.
To
shi da Allah kuma malam mai hukuncin mutumin da ya faɗa mummunan magana ga Muawiya.
Sayyidina Muawiya sahabin annabi, ai wanda duk ya faɗi mummunan magana ga kowa a cikin sahabban annabi ya munana, abinda ake nema daga gare shi ya gaggauta tuba ya ta istighfari akan wannan, amma shiga cikin mutuncin sahabban annabi, kowane ne ma a cikin sahabban annabin ai ba daidai bane, ba sayyidina Muawiya ba, wanda a zamanin sa ma an budi kasashe da yawa, ya rige kasar musulunci gaba daya, kuma a zamanin sa an budi kasashe da yawa, wanda ma ya sha giya a zamanin annabi, aka kawo shi aka yi masa bulala, wani yace zai fada masa bakan magana, annabi yace ina kai ina cewa zaka fada masa bakan magana, masoyin Allah, masoyin manzon Allah zaka ce zaka fada wa bakan magana. To ballandana wanda ma yake kuma shi wancan mai fadan wancan fa magana shi ma sahabin ne na annabi. To ballandana kai da kake yanzu baka san meye ma matsayin ka ba, kasan matsayin ka ba ma a wajen Allah, kace kuma kai ne wai zaka fada wa irin waɗannan mutanen babbar bakan magana, ai bai daidai ba. To
yace da Allah malam, menene hukuncin sojan da ya mutu gurin wajen yaƙi?
To ai abinda aka faɗa shine, shi dai komai na addini ana duban dan me aka yi shi, wanda yake haje yakin dan Allah ai ya mutu ne a cikin tafarkin Allah, wanda kuma yake haje dan wani abu ta fa hijratu ila ma hajara ilai fa jihaduhu fi ma jahada fi,
yayin da isa wani abu kuma yin da ɗan kona bakin wake na sai sabon yesu mutu shine ce mai hukuncin
wannan. To shi ma wannan abin duba a ciki shine menene niyya, na farko dai da duban niyya, kuma akwai abu na biyu, shi so da yawa ana auna maslahar abu da mafsadarsa, ana duban niyya shine abu na farko, ana kuma auna maslahar da mafsadarsa, idan ya zama abin zai bayu zuwa banna bai daidai ba, idan matsalan zai bayu zuwa cewa a halakar da waɗansu musulmin ba tare da cewa abin ya bakanta wa kafirai yanda ake so ba, to wannan ai ba daidai ba. Amma idan ya zama ko da za a halakar da musulmin ne a ciki, amma ya zama wato wannan zai bayu zuwa cewa musulmi su yi nasara kan kafirai, ai shi kenan akwai abinda malamai suka kawo na cewa idan da a ce kafirai za su kama musulmi su yi garkuwa da su, wannan magana an yi ta ne tun da can ma, san da ake yaƙi wanda mafi yaƙi wanda za a yi nesa da nesa sai dai da kibiya, to aka ce idan kafirai suka kama musulmi suka yi garkuwa da su, yanzu mu ku musulmi in kun garbi kafiran nan da kibiya, ƴan uwanku za ku samu, ko ko za ku samu kafiran ku sami ƴan uwanku, to sai ku duba ku gani idan kafiran nan kun bari a kasu a sannan ba za su dawo su yi nasara a kanku ba, to wajibi ne ku kiyaye jinin ƴan uwanku. Idan yanzu ko za su dawo ta fuskar kun kyale su su yi nasara a kanku, to sai ku yaƙe su a haka, ku gama da su musulmin ma ƴan uwan naku, ku haɗa hasu ku harbe su, ku haɗa hasu domin a kare addinin. Ai gaba yake mun yi bayani cewa akwai abubuwa guda biyar ko guda shida da addini ya zo da cewa a kare su, cewa na farko addini, sannan rayuwa, sannan hankali, sannan wato mutunci, dangantaka, sannan dukiya aka ce ita da mutunci din matsayin su daya, waltadifan da warattiban, yanda mai maraki Saudi yake faɗa, warattiban waltadifan musawiya irran alal mali takun muwafiya. To kaga akwai to duk irin wayannan, wato ana tsayawa a duba kafin a ce za a zartar da hukunci a kai ko menene, sai an dubi wayansu abubba da ihlasi, inda ya zama shi mai yin ba yayi bane dan addinin Allah, to ai kuma ko kuma yayi dan addinin Allah ne, to sai a duba kuma wayannan sharuɗin duk an cika su shikenan.
Sai tambaya ta ƙarshe,
to
a yin sallah a masallacin juma'a da sarki ya hana ai?
Ai bai dace ba, duk abinda zai bayi zuwa rarraba kan musulmi. Idan dai sarkin nan mai kula da addini ne, na addini ne wanda an yadda da zamansa ne ya hana abu, ai ya kamata a hannu, saboda kai ya bayi zuwa rarrabar musulmi. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya duk wanda ya zo muku ma kanku na haɗe ya yi ƙoƙaro wani abu da zai raba kanku, to ku kashe shi, ku kashe shi gaba ɗaya, shi ne sakamakonsa. Shi yasa ai duk inda yake wanda yake haƙƙinsa ne ya kula da abu, ya ce ga yanda za a yi, to ya zama wajibi a bi shi. Ya yi allazina amanu adi'ullaha wa adi'ur rasula wa ulil amri minkum, a ce wa kai a bi. To alhamdulillah,
rukuni na uku,
ar-rukunu sadis,
to rukuni na shida,
na'am, as-sigatu,
siga,
na'am, wa hiya al-lafzu alladhi yan aqidu bihi nikahu,
shine lafazi abinda ake nufi da siga a aure, shine lafazin da aure yake kulluwa da shi.
Fasigatu min al-wali,
ita siga yanda take zuwa daga wanda yake waliyin matar,
nahau
kamar
ankahatu
yace ankahatu, na aura ma aban walicci na,
wazawajtu
ko na aura ma zawajtu, da inkahi da tazwiji duk ana iya amfani da su wajen aure.
Na'am.
To
wasigatu min az-zawji,
siga kuma daga miji,
nahau
kamar
qabiltu
yace qabiltu,
waraditu
ko raritu, qabiltu na karba ko raritu, na yadda da abin da ka fada, da kace ka aura min abin walicin ka, na yadda.
Na'am.
To kuma wakilai ne nasa, to su ce qabilna lahu.
Na'am.
To mun karba gare shi, mun karba masa abin da aka ce an aura masa.
Na'am.
To
wala ya hadubu ahadun ala hidabati akhihi,
bai halatta ba wani ya ce zai nemi aure bisa neman auren dan uwansa, wani ya fara neman aure wani ya zo ya shiga, to wannan bai halatta.
Wala ya sumu ala sawmi akhihi,
haka nan bai halatta ba wani ya ce zai tayi bisa tayin dan uwansa, dan uwansa musulmi ya fara tayi ba a gama ciniki ba, ba kuma a daina ba, ya zo ya ce shi ma zai nasa tayin, to wannan bai halatta ba. Wato abinda ya sa ya kawo wannan a nan don cikon hadisin, don cikon hadisin ne, amma wannan wato babin ciniki ne, magana ce ta ciniki. To amma kuma saboda wannan hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa la yahdubu ahadu ala khidmati akhihi, hadisi ne na Annabi. To
wala yajuzu nikahu shigari,
wato shi wanda yake mai neman aure ko da ya zama salihi ne ko kuma majhulul hali ne ko fasiki, wato wanda ya fara nema na farko ko da ya zama salihi ne wanda yake an tabbatar na gari ne, ko kuma ya zama majhulul hali ne wanda ba a san ya yake ba, ko kuma ya zama fasiki wanda an san yana keta wani abu daga cikin alfarmar shari'a. To wanda zai sake neman na biyu salihi ne ko majhulul hali ko fasiki, ya zama an samu halaye tara kenan. To a ciki dai inda yake shi wanda yake ya fara neman auren ya zama salihi ne, to bai halatta wani ya zo ya nemi auren ba daga baya, ko salihi ne ko majhulul hali ne ko fasiki. Haka nan ma idan ya zama shi wanda yake ya fara neman auren majhulul hali ne, to shi ma bai halatta wani ya zo ya fara ya saki ya shiga cikin neman auren ba, ko salihi ne ko majhulul hali ko fasiki. Amma inda yake fasiki ya fara neman aure, to wannan ya halatta salihi ya shiga, majhulul hali ma ya shiga. Shi yasa a surorin guda tara sura guda bakwai shine ya haramta, sura biyu ba haramci. To
wala yajuzu nikahu shigari,
auren shigari bai halatta, bai halatta a auren shigari. Me yake nufi da shigari?
Wa huwa al-bad'u bil-bad'i,
shi ne sai da farji da farji. Shi wannan yana da aban walici, ƴar uwarsa ce ko ƴarsa? Ɗayan ma yana da aban walicinsa, ƴar uwarsa ko ƴarsa. Yace aura min aban walicinka kyauta, ni ma in aura matawa kyauta. To wannan shi yake cewa da shi sarihu shigari, shigari wanda yake tsantsa kenan. Akwai ko kuma yace da shi ka aura min aban walicinka bisa sadaki dubu, ni ma in aura ma aban walicina bisa sadaki dubu. To wannan shi ake kira wajhu shigari. Sai kuma ya zamo daga ɗaya ɓarin an ambata, amma ɗaya ɓarin ba ambata ba, wanda shi ake kira murakkabun bishigari. Murakkabun bishigari idan an hau da shi ne tawajjuhu shigari da sarihu shigari. To shi ne sarihu shigari, hukuncinsa ana ɓata shi har abada, ko da ta tare ta yi ta haife, ko da matan duka biyun ma sun tare sun yi haife, to duk za a ɓata bai inganta. Shi sarihu shigari. Shi ko wato shigari ana ɓata shi ne kafin tarewa, amma idan ya zamo har an samu tarewa, ko su duka matan biyu sun tare, ko ko ɗaya ce a cikin su ta tare, to wanda da yake ta tare aurenta sai ya tabbata da asara minal musamma wa sadaqil misli, abinda yake yafewa daga sadaqin da aka ce za a bata, ko ko sadaqin mace kamarta. Idan misalan da an yi ne kan cewa kowa zai ba kowa dubu, to amma zama aka gano ai sadaqin kamata ya kai dubu da ɗari biyar, to sai a ba da dubu da ɗari biyar. Idan ko an yi za a ba da dubu dubu, sai aka gano to sadaqin kamata ma bai huce ɗari biyar ba, to sai a ba da dubu. Za a ba da abin da yake yafewa ne dai, amma in dai an samu duhuli to auren zai tabbata. Shi ko murakkabin bishigari, to kowanne akan hukuncinsa yake. Sarihu shigari dai a ciki za a ɓata har abada, amma wanda yake wato shigari shi yana tabbata idan an yi duhuli, idan ba a yi duhuli ba kuwa sai a ɓata shi. Shi yasa wato shi sarihu shigari yana cikin aure guda shida ko bakwai ma, wanda ake ɓata su ko kafin duhuli ko bayan duhuli, duk daɗewa. Shi ko wato shigari yana cikin aure guda bakwai wanda ake ɓatawa kafin duhuli, amma bayan duhuli sai ya tabbata. Aure, tsarin ɓata aure a masabar Imam Malik hawa uku ne. Akwai auren da za a ce a ɓata ala kulli halin, ko da matar ta tare gidan miji, ko da ta haifa haife, za a ɓata, shi ne yufsahu abadan, ana ɓata shar abada. Akwai wanda yake kuma za a ce yufsahu qablal bina'i, to shi wancan din na farkon guda shida ne. Akwai wanda ake cewa a ɓata kafin bina'i, kafin ta tare, idan sanda aka gano an yi auren haka kafin ita matar ta tare a gidan miji ne, to sai a ce a ɓata auren nan. Amma idan har ta riga ta tare a gidan miji, to sai a kyale auren a wannan halin. Shi ma wannan guda shida ne ko guda bakwai. Akwai kuma wanda ake ɓatawa kafin ta tare, ko bayan ta tare idan ba a samu dadewa ba, shi ko wannan guda uku ne, guda uku ne. To shi sarihu shigari ɗaya ne daga cikin guda shidan da ake batawa har abada, shi wato shigari ɗaya ne daga cikin shida ko bakwai da ake bata su kafin a tare, amma an tare ya tabbata. To wato ba za a ce za a yi masa haddi ba, amma ba za a ce za a yi masa haddi ba, yayin kuma nasa ne. To
misalu an yi zawujar rajul ibnatahu,
kamar mutum ya aurar da yarsa ga wani mutum,
ala an yi zawujahu akharu ibnatahu,
bisa cewa shi ma ɗayan ya aura masa yarsa,
walaysa bainahuma sadaqa,
ba an baci sadaki ba gaba ɗaya. To wannan shi ake kira sarihu shigari, shi ne tsantsan shigari, tsantsan shigari an yi misali ne kawai wannan.
Wala yajuzu nikahul muta'ati,
to auren muta'a bai halatta. Menene auren muta'a?
Wannan nikahu ila ajali,
shi ne ai aure zuwa ajali, ai aure zuwa ajali, sai dai idan ya zama ajalin a haka ake ganin ba za su kai ba, kamar ai auren a ce to nan da shekara 100, to kaga sai a ringa ganin dai cewa ai da wuya ake sun kai shekara 100, to wannan ba zai ai hukunci da bacin auren ba. Amma in dai abin da yake ta yi su rayu zuwa kamar sa ne, aka yi aka dai bajalin diddadewa, auren batacce ne, auren batacce ne.
Wa yubsahu qabla al-bina'i,
ana bata shi tun kafin bina'i ko bayan bina'i, wato yana cikin guda shidan da aka ce ana bata su ala kulli halin, auren da aka yi shi zuwa ajali. Wanda mu a masabar mu dai auren mut'a shine aure zuwa ajali, amma wa'ansu masabobin suna bambancewa tsakanin auren mut'a da auren zuwa ajali. Auren mut'a suna daukan sa cewa wanda yake daman an sanya ajalin kusa, wanda daman ba a yi shi da waliyi ba ko abin da yake ba da haka, to shine auren mut'a a wasu masabobin. Aure zuwa ajali ko shine wanda yake an yi shi sauran sharuɗa duk ya cika da rukunai, amma kuma aka ɗebi wagaci, to shi ne aure zuwa ajali a wasu masabobin. Amma mu a wajen auren mut'a shi ne aure zuwa ajali. To yana cikin guda shidan da suke ɓaci har abada, ake ɓata su har abada. Ana ɓatawa ko ba da saki ba, saboda an samu ijma'in malaman sunna akan cewa auren nan ɓatacce ne. A ƙa'idar masaba ta Imam Malik, Allah dagare shi, akwai wani asali da so da yawa yake kula da shi, musamman ababin aure. Ababin aure gaba ɗaya masabar Imam Malik ta tafi bisa lura da wannan asalin, shine asali na 18 daga asalin masabar Imam Malik. Masabar Imam Malik tana da asalai har guda 17, to wannan ɗayan kuma shine cikon na 18. Shi yasa masabar Imam Malik tafi kowace masaba yawan asalan da take dogara da su. Duk masabobin nan gaba ɗaya ba wata wadda take tana da asalai sun kai har guda haka, har guda 17. Akan samu mai asali 9, akan samu mai 10 ma, amma da wuya a samu wadda yake ma take da 12. Misali kaga mu a wajen mu Qur'ani hujja ne, hadisi annabi hujja ne, fadin sahabi hujja ne, ijma' mutamaddina hujja ne, qiyasi hujja ne, istisani hujja ne, al'adatu al'ada hujja ce, akwai guraren da yake ake bata hukunci, saddu zara'i hujja ce, istisabi hujja ce, shar'u man qablana hujja ce. To duk irin wa'annan su ne suka kai har guda 17 daban-daban. To na 18 din shi ne wannan wanda ake kira mura'atul khilafi, kula da saɓani, cewa wannan abin mu dai a iyaka fahimtarmu ga hukuncinsa, amma wasu malaman su sun ce ba haka hukuncin yake ba. To maganan nan gaba ɗaya ijtihadi ne ba yanke ba, mu dai a iyaka ganin mu, iyaka fahimtar mu, muna ganin haka shine hukuncin, amma ba wai lalle lalle din ya zamo haka ba. To shine ma'anar mura'atul khilafi, ta isu wayance wanda mu yanda muka faɗa ba haka suka faɗa ba ya zamo zancen su yafi gaskiya. To bara mu dawo su ba nasu maganar mu kula da ita. Shi yasa masauri Imam Malik in aka ce wannan aure ɓatacce ne, to amma sai aka samu wata masaba tace a auren nan ai ingantacce ne, to a tsarin masaba din an yi a tsarin masaba ma malik an yi wannan auren za a bata amma ana batawa za a yi hukunci da saki cewa kamar ya aure ta ne ya sake ta saboda duban waccan ɗaya masaba da suka ce auren ya inganta to haya wajen sa aure ne ingantacce yanzu a ce an raba shi kawai kuma ai zai zama ba daidai ba to aka ce to an yi hukunci da cewa kamar ya sake ta ne saki daya shi yasa nan gaba da zai sake aurenta sauran ismar da yake da ita tare da wannan matar isma biyu ne da zai sake ta biyu ba dama sake aurenta sai ta yi wani miji wannan shi ake cewa da shi mura'atul hilal mura'atul hilal a guri da yawa masawar Imam Malik tana kula da shi amma akwai wa'ansu guraren inda ba a kula da shi wannan mura'atul hilaf akwai wa'ansu guraren to
wajibi fihi sadaqul mithli
shi aure idan aka yi shi na mut'a idan ya zamo kafin a gano hatta tare to za a ce ya bata sadaqin tamka dole ya bata sadaqin da za a bayar ga mace kamarta saboda wannan jin dadi da yake da ita
illa an yakuna hunaka taslayatun
sai ko idan ya zamo akwai sadaqin da aka ambata zai bata
fala hal musamma
to a wannan halin sai a bata sadaqin da aka ambata
wa yasqutu annahu al-hadd
ba za a yi masa haddi ba ba za a ce za a yi masa haddi ba
wa yulhaqu bihi al-waladu
za a riskar da da shi dan duk da ta haifa dan sa ne zai gaje shi shi ma zai gada ko da yake auren batacce ne amma za a riskar da da daman a kaidar masabar Imam Malik duk inda aka ce ba za a yi haddi ba to sai a ce da ya rusu kenan inda kuma duk aka ce za a yi haddi to sai a ce da bai rusu ba duk wani auren da aka yi aka ce ya ɓace kuma ma da mijin da matar duk ai musu haddi saboda haduwar da suka yi kamar zina ne to sai a ce ko da sun haihu wannan dan ba dan uban bane ba dan shi wannan mijin bane ba zai gaje shi ba shi ma ba zai gaje shi ba sai dai akwai wa'ansu gurare guda biyar kawai wanda su sun fita daga nan inda wani malami yake cewa wana sabun wal haddu lan yastami'a illa bi zawjatin salasin fasma'a maftutatin hanisatin wa maharami wa amataini hurrataini fa'alani ta wannan guraren su ne kawai za a yi haddi amma kuma idan da a ce ita matar ta haihu sai a ce ɗansa ne tare da cewa za a yi masa haddi shi yasa ma in musani ne za a yi masa haddin me za a jefe shi amma kuma ɗan nan da aka haifa zai gaje shi shi ne masalan wanda yake ya saki mace batti wanda yake ya saki mace batti kafin ta wani auren ya auro ta ya sake ta saki uku ko duk wani saki da aka ce ana hukunci da cewa batti ne to in ya auro ta har ta tare kuma an suka haihu to in aka tsinkaye wannan za a bata auren kuma za a yi masa haddi tun da dacen ya sake ta saki batti ya aura da kuma na sani shi yasa nan haddi zai iya taruwa sai kuma wadda take ta biyar mace ta biyar yana da mata hudu ya auro ta biyar shi ma nan aka gani za a yi masa haddi in har ta tare za a yi masa haddi kuma idan da za ta haihu ɗansa ne ita ta biyar ba maftutatin khamisatin wa maharami sai wanda yake ya auri wadda take da mu bata halbi halatta ya aure ta ba zuwa maharama sace sai ma za a yi masa haddi amma da ya rusku da shi wa amataini hurrataini sai kuma wanda yake wato ya rubi ya san wannan yaci amma kuma yaga za a sai da ita a matsayin baiwa ya siya kuma yake ya siya ya sa ya kulle ta ya yi sadaka da ita bayan ya sa to shi ma wannan za a yi masa haddi tunda ya sani in an tabbatar da cewa ya sani an sai da ita amma ya siya ai ba a sayan ya a ce za a kulle ta to amma dan duk da ta shi yasa sai a yi masa haddi amma kuma za a yi dan da duk da ta haifa na sani ita da dole ai mata haddi ita da san ranta fa mutum ya da idan ya ta dauro din ta hada baki a ce ita baiwa ce don wani da to ita ba na cikin sai mata hadi amma in ba haka ba ai wanda aka yi wa dole ai hadi baya hawa kansa to ko bata gama idda ba bai zama ya je ya daura aure da wata ta biyar ba ko kuma dama yana na aiki wa kai mata uku ko shi sai wannan wannan aka ce wa amatai ne horatai ne bayi ne wanda yake ya aka ce bayi ne eh shi ne wato ya san aura daga hannun wani bisa ya san cewa ya ce amma ya siya ko kuma ya aura daga hannun wani ko a sunan baiwa ya aura aka cewa a sunan baiwa to ya san kuma cewa ya ce
wa alai har iddatu kamilatan
ita kuma wannan matar da yake an aura auren mut'a za ta yi masa idda idan ya zama aka ce ya zama hatta tare to sai ta yi masa idda tunda inda duk aka ce da zai iya ruskuwa ai dole akwai idda inda duk aka ce da za ta yi rusku ai dole ai idda tunda inda ma dan ma ba zai rusku ba akwai guraren da ake idda ballantana inda da zai rusku bismillahir rahmanir rahim to yin aure a aurima ce tana cikin idda bai halatta bai halatta mace tana cikin idda wani daban ya neman aurenta har a daura musu aure haka bai halatta ba mace wadda take cikin idda tana cikin mata guda 24 wanda aka ce suna haramta ba da wani ariri ba wato in ya zama hayya daura aure da ita ya zama ta tare a cikin idda to ta haramta gare shi har abada ba dama ya sake aurenta to
sawa'un kanat iddata wafatin
sawa'u daidai kanat iddata wafatin iddan nan da take yi iddan mutuwa ce iddan mutuwa ce take yin ta ko iddan saki sakin ta akai take yin iddan nan ko ko mijinta ne ya mutu ya batta to diddai bai halatta wani ya daura aure da ita alhali tana cikin iddan nan ba haramci yana dawwama a inda yake an auri mace tana cikin idda idan ya zamo shi wannan wanda ya aure ta tana iddar ya kusance ta a cikin idda ko bayan idda ko da sanda ya kusace ta ta gama idda to amma duk da haka dai haramcin ya dawwama to bayyanawa da neman auren mace mai idda yana haramta mace tana cikin idda wani ya bayyana cewa yana nufin ya aure ta to wannan haramun ne yanda yake Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya faɗa a Qur'ani wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajala yin jurwaye da magana wadda take a bassani wannan abin halattawa ne kamar misali ya ce da ita ka ina sha'awar mata irinki ina sha'awar mata irinki to wannan ba komai tunda dai bai magana cewa zai aure ta ba balle har su yi wani alkawari to wannan ba komai a ciki kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Qur'ani wala junaha alaikum fi ma aradtum bihi min khidmatin nisaa'i wa kanantum fi anfusikum alima Allahu annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra abinda aka ce kada ku yi alkawari da su cewa za ku yi aure in sun gama idda wannan haramun ne amma bayyana cewa ai kina da hali na gari ai yanzu samun irin kamaki da wuya ai wanda ya samu kamaki ya dace da makamancin irin wannan duk ba laifi a ciki tunda dai duk wannan ba alkawari a fili na cewa zai aure ta to a wannan halin ba komai. To ya halatta ga wanda ya kyaɗa ya auri mata har guda hudu wanda suke musulmai ko wanda suke kitabiye, ko da kitabiye ne ya samu ya aura har hudu wal abdi, haka ma kuma wanda yake bawa shi ma ya samu ya auri mata hudu ko da ƴaƴa ne, ba a hana bawa auren ƴa ba, ya halatta bawa ya auri wadda take ƴa, kuma ba sai lalle ɗaya ba, a ya iya auren har guda hudu in mai gidansa ya yadda masa. To wanda yake bawa ya samu ya auri ba a mata hudu bayi wanda suke musulmi, zalika shi ma wanda yake da ya samu ya auri mata hudu bayi, amma fa shi da sharadi, shi bawa sharadi kawai mai gidansa ya yadda masa, tunda bai halatta ya aure ba ba izinin mai gidansa. Amma shi wanda yake da in zai auri baiwa, to sharadin sai idan ya zamo yana jin tsoron zina in bai auren ba, walam yajid lil hara'ira dawlan, walam yajid lil hara'ira dawlan, bai samu wadata ba sai ya auri mata waɗanda suke ƴaƴa. To wannan ya halatta gare shi ya auri bayi, da farko ya halatta ya auri baiwa ɗaya, idan ta katangance shi ya zamo ta wadatar da shi ko da bai auri wata ba baya tsoron zina, to sannan haramun ne ya auri ta biyu. Idan ko ya zamo ɗayan nan ma bai wannan guda ɗaya da ya aura ba ta ishe shi ba, to ya samu ya ƙara su zamo biyu bayin, ya auri mata bayi guda biyu, in sun wadatar da shi to ya auri ta ukun haramun ne, idan ko ba su wadatar da shi ba to ya samu ya auri ta uku, in sun wadatar da shi to shi kenan ba magana ya auri ta hudu, in ba su wadatar da shi ba ya samu ya auri ta hudu. Ya kai hudun amma da sharadin ya zamo ya bukata izuwa haka, in matan ba su kai hudu ba ba za su iya wadatar da shi ba, to wannan ya samu ya auri mata bayi har guda hudu haka. Mu a wajenmu da yake a ƙa'idar masabarmu da mu da Shafi'awa muna yin aiki da mafhumi na mukhalafa, dalilul hijabi hujja ne a wajenmu, shi yasa muka ce wanda yake da in dai ba ta kama ba bai halatta ya auri mace wadda take baiwa ba, sai dai idan ta zamo in ya zamo shi kansa masalan ba magana haihuwa, ba a sa ran zai haihu ko saboda wata nakasa ta jikinsa ko kuma saboda shekaru sun kai, to a wannan halin ya halatta ya auri baiwa ko da yana da ikon ya auri ya, saboda dalilin da yasa aka ce shi da kai ya auri baiwa, idan ya auri baiwa in ta haifan masa da dan nan nasa bawa ne, domin da yana bin uwa ne dangane da yanci ko bauta, dan duk da baiwa za ta haifa in dai ba da mai gidanta ta haihu ba sunan wannan dan bawa, bawan mai ita ne ko da uban dan da ne, to amma shi dan ya zamo bawa, to dan kada ya zamo mutum ya haifi da bawa, shi yasa aka ce in ba ta kama dole ba yana jin tsoron zina to kada yayi haka, tunda anan yanda ake ta faɗa akwai tsare-tsare na shari'a, akwai abubuwa guda biyar wanda ake wajibi ne a kula da su: addini, rai, rayuwa, hankali, dangantaka, sai dukiya da mutunci. Dukiya da mutunci matsayin su ɗaya, amma waɗannan kowanne shine abin gabatarwa kan wanda aka faɗa daga baya. Magana kare addini ita ce gaba da magana kare rai, shi yasa aka shar'anta aje yaki a yaki kafare, duk da an san cewa bayan da za a ce a yaki a ce an yi an gama lafiya ba wanda aka kashe, abu ne wanda yake mai wuya afuwa. To amma saboda zamowar addinin gaba yake da ran aka ce a yaki, shi kuma rai gaba yake da hankali, wajibi ne a kula da hankali, wajibi ne a kula da rai, amma wa a matsayin rai gaba yake da matsayin hankali. Shi yasa kuskure ne matsalan kaga wani yana shan giya, kaga wani kuma ya tayar zai kashe wani, ka ce bara ka fara hana mai shan giyar kafin ka hana wanda zai kisa. In kai haka kayi kuskure babba, saboda kiyaye rayuwa shine gaba da kiyaye hankali. Kiyaye rayuwa gaba yake da kiyaye hankali. Abinda ya kamata sai kai kokarin kiyaye rayuwar da farko, in ka kiyaye rayuwar sannan kuma magana kiyaye hankali. Shi yasa masalan Ibn Taymiyyah wata ran sanda tattar suka shiga Dimishka, yana tafiya da wani almajirinsa a hanya, sai suka gamu da wasu tattar suna ta shan giya. Sai shi wannan almajirin ya ce, kai mutanen nan mutanen banza, a ƙasar musulmi suna shan giya a fili, wannan ya yi daidai, ba ra'ayi musu magana. Ibn Taymiyyah ya ce da wannan almajirin nasa kyale su, me kake a zarbabi, wayannan mutanen banzan ba san rayuwa ba sai dai su banna, in ka ce za ka hana su shan giyan nan kashe rai za su koma yi, wanne ne ya fi muni da kashe ran da shan giyan? Ba gara ka kyale su su sha giyan, in dai wannan ne maganin kashe ran. To kuma kiyaye hankali shi kuma yana bin, yana gaba da kiyaye dangantaka. Kiyaye hankali gaba yake da kiyaye dangantaka, ana gabatar da shi akan kiyaye dangantaka. Kiyaye dangantaka shine abin da yasa aka shar'anta haramta zina, saboda idan da an ce an yi izini zina ba haramun bace, ba wanda zai gane cewa wannan ɗansa ne tabbas, sai dai gargari a ce to ko a gida dai aka an haife shi dai a gidansa ne, inda mace za ta tana da dama ta yi zina ba a haramta ba, to waye ya san cewa wannan ɗansa ne? Don kiyaye dangantaka ne aka ce an haramta zina, kamar yadda aka haramta shan giya da duk wani abu mai sa maye, don a kiyaye hankali. Kiyaye hankalin nan gaba yake da kiyaye dangantaka. Idan ya zama